تعظيم للشأن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شدة قوات رمضان شكرا تدبو ليلة دريه الأولى أربعين دا بقي هجرية وديدا تدا عشرين دا أكل قوات بيو شكرا تدبو بيو دا عشرين دا شدة ميلادية zamu dasa zamu ci gaba akan karatunmu na iyaye mata da muka saba gabatarwa a wannan gari mai albarka garin Kumu a kodokar gambar jarban Najeriya. A yau insha Allah ta'ala zamu tashi akan wajibcin yin adalci tsakanin mata ga wanda yake da mata sama da daya. Ita ma matar guda ɗaya ana so a yi mata adalci kada ki ce ta ballantana mace biyu. Wannan kam sako ne za ku ɗauka ku kai wa mazajenku. Duk wanda zai yi aure sama da mata guda ɗaya ya kamata ya zama ya shiga makarantar adalci kuma ya ci jarrabawar. Duk mai ƙara aure, aure ƙarin aure halal ne, ƙarin aure shari'a ne, ba a hana mutum ya yi ba, amma duk wanda zai yi. Da yawa abinda yake damun maza yau amma ba su da sha'awar su yi adalci. Da yawa yau maza ba su san haɗarin zalunci ba, kuma ba su san haɗarin ƙara aure ba tare da adalci ba. Rumun ƙara auren kawai suke gani, amma ba sa tunani akan haɗarin zalunci da shiga haƙƙin wata ba, ba su san shi ba ko ba su ma damu da shi ba. Wani ma cewa yau matarsa ki je in ke kike ba da aljanna kake ba ne, saboda ya yi ƙwari wajen cuta da zalunci, ya zalunce ta yi magana. Dole ne namiji ya yi adalci wa matansa wajen wato kwana, kowa ya bata kwananta daidai da ta ‘yar uwarta. Ba a cewa uwar gida tunda ita ta dade ta yi ƙwari ta yi ƙarfi ana tsoranta a ɗauki kwana mai yawa a bata, kamar wanda ya zo ya raba kwana ya ba wa uwar gidansa kwana biyar ya ba wa amaryarsa kwana biyu. Da ta yi magana ya ce a ai na riga aurenta kuma tana da ‘ya’ya da yawa, kin ga wannan mijin bai je makaranta ba, ba ilimi. Da aka yi magana aka takura su ya ce to shi kenan kwana biyu na uwar gida, kwana biyu na ki, kwana uku kuma na ‘ya’yana. Wannan ‘ya’yan nasa ‘ya’yan uwar gida ne. Wai yanzu lalacewar maza ta kai ga har suna rabon kwana wa ‘ya’yansu, wanda babu wannan shi, babu shi a shari'a. Dan kama ka raba masa kwana, bana ka je ka kwana a gidan uwar gida saboda ‘ya’yanta, a ɗakin ‘ya’yan kake kwana ne? Ai wannan shakiyanci ne. Da haka ya kamata maza su yi tsoron Allah, sannan a ba su makwanci iri ɗaya, inda hali, inda iko. Kada a kai wata gida mai tsada wata kuma a bata gidan ƙasa da gidan talauci. Kada a kama wata gida babban wuri wata kuma a bata a tozartaccen wuri, wulaƙantaccen wuri, wuri mara daraja. Kar a yi haka. Allah sai ya tambaye ku akan yanda kuka ajiye matanku, kuka nuna bambanci. Wannan ba daidai ba ne, sai dai in abin da ya zo a larura ba yanda za a yi. Haka yanayin ya zuba da niyya aka yi ba ke kuma sai ke haƙuri. Kada a kama wata babban gida wata kuma a kama wata ƙaramin gida, wacce ɗin ba wai don ta fi ta tarin ‘ya’ya ba ne, kawai tsabar ra’ayi ne da son zuciya. Kar a yi haka. Dole ne namiji kamar yanda ya kwana a gidan uwar gida to yaje ya kwana a gidan amarya yaje ya kwana a gidan ta tsakiya koda ku baya san ta koda yana jin haushin ta koda kazama shi kuma koda tana al'ada ba inda aka ce dan matarka tana al'ada ka kaurace mata ka yi kwana a gidanta sai dai in ita ta sahale maka ta baka dama tace ba damuwa tunda tana al'ada a koma ɗakin wanci amma in ba haka ba ko tana al'ada sai ka kwana a ɗakin ta wasu mazan abinda ba sa ganewa wai sai su dauka kwana a gidan mace sai tana cikin tsarki kawai ai shi kwana a ɗakin mace ai matsayi ne ai kwana a ɗakin mace shi kwana a ɗakin mace ai daraja ne hakki ne ai ko ba ai wata alaka ba yau ka je juya ka ga mijinka a ɗakin ka yake kwanci ai da daɗi ƴaƴanka su juya su ga ubansu yau a ɗakin mamansu ya kwana ai da daɗi amma ƙauracewa mace ba daɗi har ƴaƴa ma yanzu suna ganewa yau fa babanmu bai kwana a gidanmu ba yara ƙanana ganewa suke kuma bari in gaya muku gaskiya yanzu yaran zamani ta kai ga su da kansu ma suke raba kwanakin iyayensu yaran gidan can sun san babanmu yau zai kwana nawa a can yaran wancan gidan ma sun san babansu zai kwana nawa a can ɗakin duk sun sani da haka in ma namiji ya yi zalunci ya iya koma ɗakin wancan da kwana yaran gidan wa suna ganewa shi a zalimi ne don haka kada ka bari ko dan matarka tana al'ada har yaranka su gane ka ƙi koma ɗakin wanci an tona mata asiri kenan al'ada take kowa duniya ma ta san cewa al'ada take ku kyautata wa matanku ko da suna al'ada ku ci gaba da kwana a ɗakunansu kai in ta kama ko haihuwa ma ta yi a rab ba ta rawan kwana in tana so in dai za ta kula a je a ba ta kwanakinta biyu a koma can ko da ku ta haihu musamman ma yanzu matan zamani matan birni wasu za ka suna da yalwataccen wuri bangaren ta daban bangaren mijinta daban fi sabilillahi kawai da mace ta haihu sai a ƙaurace mata a gudu a rabu da ita amma fa in ita matar ita ta yadda ta aminta wannan babu komai in matar ita ta yadda ta ce mai gida koma can gurin babu damuwa tunda na haihu ni kan ka dan daga min kafa kin sa akwai matan da su ma basu ma damu da mazan ba sai ta ce alhamdulillah banda ma baya nan na huta akwai wasu matan masu wannan dabi'a amma dai hakkin ku ne in kun ga dama ku sariyar in kun ga dama ku rike kayan ku dole ne namiji ya adalci tsakanin matansa akan waɗannan abubuwa sannan ya adalci tsakanin matansa wajen bayar da kyauta fil ata kada a ware wata a bata 20,000 wata kuma a bata 300,500 a ce tab ai na baki da yawa a yadda ka ba wancan 20,000 haka ita ma za ka bata 20,000 duk namijin da ya ware wata mata ya bata kaya wata ya hana ta ya yi zalunci duk namijin da ya ware wata mata ya bata abinci wata kuma ya hana ta ya yi zalunci duk namijin da ya ɗauki wani abu ya miƙa wa wata ya hana wata ya yi zalunci kai ba ma ya hana ba ya yi fifiko ma a tsakaninsu ya yi zalunci ya kamata maza su san da wannan kuma zaluncin nan sakamakonsa ba wuta yake kai mutum idan an ce ka yi zalunci to wuta zai kai ka kar ka bari neman kwaɗayin ƙarin aure ya je ya kai ka wutar jahannama ya kamata ka kiyaye yau abinda mata suke kuka da shi kenan da yawa mazajensu ba sa iya yi musu adalci wajen al'ata wajen bayarwa su tura fa yanzu sai ya yi zalunci wani wacce a bata kuɗi ta siyo atamfofi mai tsada sai dai ki jinki shi yake tana yanka ya didduka da atamfofi masu bala'in tsada kuma ba yayan ce sai mata ba baban ce sai mata ba danginta ba wani sai mata ba mai gidan ne ya kewaya ya bata ke kuma ya barki da haƙuri ku ji tsoron Allah wanda zai shiga ɗaki ya dunkule wani abu ya ba wata mata ya ce ki shiru kar ki ce ni na baki ba daidai ba ne kuskure ne ku yi wa matanku adalci idan ba ku yi haka ba kun tsaya wa kanku azabar Allah da wanda zasu ware wata mace kullun idan zasu yi tafiya da ita zasu idan zai je kasar waje sai a ce wance kawo passport ki za a biki visa kamar ita kadai ne matar alhali su hudu ne ko su uku ne ko su biyu ne akwai wanda shi ko magana ma ba a yi masa kawai amarya yake tafiya da ita amarya tana nan tana gantsara amarya tana nan tare da hankalin mutane saboda miji ya nuna cewa ita ce matar aure sauran bayi ne wallahi zalunci ne abin da maza kuke yi ware wasu daga cikin matanku ya zama su ne kadai kuke tafiya tare da su alhali sauran kun rabu da su kun watsa kashin su wannan kuskure ne ba daidai bane kuma wannan cin amanar aure ne daga cikin abubuwa waɗanda suke kawo lalata zaman aure shine rashin adalci da maza suke yi tsakanin matan su har rashin adalci ya fito fili karara wallahi wani abun ƴaƴa ma sun gane kuji yaro yana cewa wallahi babanmu azzalimi ne wallahi yana cutar mamanmu wallahi yaron gida ko yarinya ta rinka cewa ai mu babanmu tunda muka tashi cutar uwarmu yake muna gani yadda yake wulakanta ta amma kishiyarta yana mutunta ta uwarmu ita ce bare uwarmu ita ce bata isa ba uwarmu ita yake dakawa tsawa mahaifiyarmu ita ce baya zuwa gidanta sai cikin dare mahaifiyarmu ita ce baya hira da ita mamanmu ita ce baya dariya da ita kowa ya ma gane wallahi wani namijin idan aka gaya maka zalincin da yake a gidansa idan ka ganshi a titi kai ka ce yara su masa jifan shedan saboda azzalimin mutum ne ba na wasa ba wasu matan kuma Allah ya ba su hakuri akwai kaiwa zuciya nesa ba sa ainihin wato ta da hankalin su sai su ta hakuri sai su yake disa ta ba komai lokaci ne ba komai in yaran gida sun nuna damuwa sai a ce akai kai ku rabu da shi ba komai ne ku rabu da shi mama ke wallahi ba za ki magana ba mu za mu masa magana sai ce ah ka kuma masa magana ku rabu da shi ba komai kai ba komai da Allah ku daina magana nan ba komai wasu mata masu hakuri kenan an cuce ta an zalunce ta an shiga hakinta duka an yi mata amma wallahi ciya take ba komai ba komai abinda take faɗa kenan wallahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel akwai wanda suke daukan kwanan wata ma su ba wata kamar yaya yau ranar girkin ki ne wallahi sai dai ki jiyo shi yana buruntu a dakin amarya kamar bera ya tsallaka ya tafi me yasa haka kawai yare na ki me yasa haka kawai baya jin tsoron komai kuma in an yi magana ce duk wanda za a gaya mai Allah ya kawo mu lokacin da zaluncin wasu maza ta kai ga wallahi idan suka dawo gidansu sai dai su zaɓi matar da suka ga dama su je su kwana a ɗakin ta kawai al'umma ku sani wannan zalunci ne wannan cuta ne wannan shiga haƙƙi ne kuma Allah sai ya kama ku akan wannan shiga haƙƙi da kuke bangarori da dama idan ana gayyatar matarsa wani wurin taro sai zaɓo ce yake so kawai sai tura ta ba za a duba a'a wannan karan an gayyaci wannan gobe kuma a gayyaci wannan ba a'a ba za a duba wannan ba kisa duk matar da ta faɗa hannun miji azzalimi komin in naman kaza da talotalo take ci sai kin ganta tana bushe tana rame saboda kullum kwanan kuka take da bakin ciki ta wayi gari ta ga wulakanci yanzu ta dan abin da ake sayowa fa a bakin titi namiji ba sai ya ware wata mata in a ɗakin ta ne kullun ɗakin ta an cika mata da kayan alatu sai mata madararta mai kauri da dan kayan shaye-shayen ta masu sanyi da waɗannan mutanen na bakin titi bankararrun nan masu zakin nan ai an gane su ko sai na faɗi sunan su to gerogal ba shikenan ba baya iya adalci malamai suka ce duk namijin da ya auri mace sama da ɗaya yayi zalunci ranar tashin alkiyama zai tashi wa shiquhu ma'ilun, bangaren jikinsa ya shanye, mai skeleton za ku gashi kamar mai shan inna. Duk wanda kuka ga ya tashi a kiyama, kuka ganshi a gefe yana cangalawa kamar mai shan inna, to wanda yayi aure ne bai adalci ba a tsakanin matansa. Inga abun babba ne wallahi, abun yana da hadari. Allah ya bawa mazan mu lada wato ikon adalci. Akwai wanda zai dauki wata matar sai ya kaita wani gari kawai ya jefar da ita. Idan ya jefar da ita yana tare da wata matar, matar da yake tare da ita inda yake aiki ba ta bari ya fita. Da zarar ya ce zai je gurin ɗaya matar, me zaka je kai? Me zaka je kai? Kada sai ta hana shi, shi kuma mai rauni ne. Ke sa malamai suka ce duk wanda karansa bai kai tseko ba, duk wanda bai yi karfi ya isa ba, kai ya ƙara aure, don ku ba mamaki uwar gidansa ta hana shi sauke aikin amaryarsa. Wallahi ya ɗauko jaka zai tafi ta ce ba za ka je ba, ta je ce duk abin da za ta yi ba za ka je ba, in ma kana so zan kira ta in zazzage ta ki ta jira. Ko kuma ya je ya yi mata wata uku a can, ya zo nan zai miki sati ɗaya, daga kwana biyu ta fara damunsa da waya, to shi kenan ka je ka tare a wajenta. Ai binta ma ba ta da lafiya, ni wallahi tallahi ni ma ciwo ya dame ni, ni tun da ka tafi ma wallahi ruwa aka daura mu. Sai ce ta waya ƙarya tana da awar rashin lafiya da ƙarya, kurin sai dai kiga ya hada da kansa, ni kan fa zan koma iyalaina ba su da lafiya, wallahi ƙarya take. A cikin ku fa akwai waɗanda halinsu ba ya da kyau, ku mata. Sai ce ta ƙirƙiran ƙarya da wanda a cikin garin ma ake zaune, da zaran mijinta ya koma ɗakin kishiyarta, wai sai ce ta mai night call, kiran waya da daddare. Ta ce mai gida, ita ɗayar kenan, ta ce mai gida ni ban gane ba, kana wajen matan nan kwananka kaza, kuma yanzu ma idan ka zo nan ɗakina ba za a bar ka ne hira da kai ba. Waya a banɗaki, waya a falo, duk inda ka je tana maka waya. Ta ce wallahi ba zan yarda da wannan wulakancin da ake mun ba. Ba ki da ladabi ko? Ni za ki raina wa hankali ko? To waya ma za ki hada ni ne da ni da matana? A'a, ya kamata ka ji tsoron Allah. Yaya ranar girkinta, lokacinta, za ka rinka zuwa kana ɗauka kana doguwar waya? Kun wallahi mugunta ne na matan zamani, ƙeta. Ya san ta san daidai lokacin da zai ɗan kwanta ya huta, dare ya yi, kawai sai dai jirin tana kiransa a waya. Sai ta girgiyo mai labari, ke kuma kina nan kin yi wanka, kina ta tagumi, kina jiran su gama waya. Makircin mata yana da yawa, makircin kishiya yana da yawa. Ko ta bugo masa, da Allah a zo a kai mu unguwa. A zo a kai su unguwa, za ta je wuri kaza. Ita fa ba ta kirkiran zuwa unguwa. In yana gidanta, ba za ta ce a je unguwa ba, sai ya tafi gidan kishiyarta, sai ta kirkiri cewa za ta je unguwa, shi kuma sai ya buga mota, sai ya je ya dauke ta, sai su yi awa hudu, awa biyar, ya dawo miki a gajiye. Ki ba shi abinci, ba zai ci ba, dan da suka je unguwa suka dawo ta ajiye ta ce, zauna ka ci abinci kafin ka fita. Haka ba mata suke yi. Yana wancan ɗakin, sai ta kira shi, zo ka ci abinci kafin ka tafi. Sai ya zo miki, gidanki a ƙoshe, abincinki ya zama na banza, ba zai ci ba. Wai tambaya nake, suna yi ko ba sa yi? Ban ji ba. Suna yi ko ba sa yi? Yanzu wannan daidai ne? Kenan ƴan uwanku mata ne suke irin wannan dabi'ar ko? To ya kamata ku ji tsoron Allah, ku gyara duk matar da take da baƙin ciki, duk matar da take da hasada akan kishiya, duk matar da take da kullata akan kishiya, duk matar da take gaba da kishiya, duk matar da take kulla sharri akan kishiya, wallahi akwai asara babba akan ta, kuma a ranar kiyama Allah bai yarda ta ba. Iyayena mata, akwai abubuwan da ba a iya kama miji akan sa na adalci. Soyayya, jin yana son ki a zuciyarsa, wannan ba a iya kama namiji, ba zai iya daidaita soyayyar mace biyu, mace uku, mace hudu, wayya lawa, wancan yana son ta 100%, ke ma yana son ki 100 bisa 100, waccan ma 100 bisa 100 bai zai ba, sai dai wata yana son ta 100 bisa 100, wata kuma yana son ta watakila 75 bisa 100. Ita ta jawo saboda kazama ce, ba ta yawan wanka, ba mamaki. Waccan kuma ma abin nata ma yayi kasa ma 50 bisa 100 yake son ta. Ita kuma shegin masifa ne da ita da hantara. Waccan kan abun ma yayi kasa 30 bisa 100 ne ma ake son ta. Abu ya gama sauka. Wannan ta uku kenan. Me ya faru? Ba ta gama masa abinci da wuri, ga kazanta, ga kuma rena shi, ba ta girmama shi. Waccan kan 15 ma bisa 100, an kusa a sallame ta ma. 15, me ya faru? Ita kan ta tara duk tsiyama gaba daya. Ba wankan kirki. In ta zo wurin sa ta tas, rumbashin kanta kwarkwata ta yi yawa. Ga shegen fita unguwa da yawo. In san namiji baya son mace mai yawan yawo. Ga rashin girmama iyayensa, ga rashin iya abinci. In ta yi abinci, haka yake Allah Allah ya ji almajiri yana bara, sai ki da ana, zo 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 kawo kwanonka. Duk wacce ta yi abinci, ta ga mai gida yana yawan kiran almajiri, ayya, baya ciwa ne. Baya ciwa, ya zama jangabo. Ya zama jangabo. Kun san akwai jangabo ai ko? Ai wa andi jangabo kama yi. Kun ya mata ku. Ba zai ciwu ba. Wallahi mata, ina tausaya muku kuma ina jan kunnanku. Duk matar da ta zauna a gidanta bata iya abinci ba, ta kashe kanta da kanta. Ba girman kai, ki je ki koyi abinci. Ana mallakar miji saboda tsabar iya abinci. Kuma abincin nan ba kala ɗaya ba. Duk abin da kika girka mijinki ya kamata ya ci, ya yi santi har ya sa da kwano. Amma duk matar da za ta zo ta yi wa mijinta abinci, yana cokali ɗaya, loma ɗaya, biyu, da ce alhamdulillah. To wallahi wannan hamdalar ba ta Allah ba ce ba. In dai kika yi hamdala, sai kawo ruwan wanke hannu. Ya wanke ki ne gaba daya. Aiken mai gida in ya zo yana cin abincin ki malama, ya ci ya ci ya ci, kina gani yana neman ƙari. Ki ji kwano cokali yana buga ce kakakal kakakal kakakal, an ci ne. Ya karya kashi, ya tsotse shi. Suna rikici da yara, to abinci ya yi daɗi kenan. In dumame ne, ya share shi yana cewa don Allah akwai ƙari. Amma yana ci, kin ga ya tuntsurar da shi, zancen ki ya kare. Saboda akwai wanda ba su da kulawa a cikin ku gaskiya. Idan za ta yi abinci ba ta bada hankalinta, in za ta yi abinci ba ta nuna tunaninta, to wai yanzu idan mace ba ta iya sarrafa abu ba, sai wa sai namiji? Tuwo fa mace za ta tuka maka ci. Wallahi akwai wani bawan Allah da ya gayyace mu gidansa, ni dai da na gan shi sama da ƙasa na ce kai na tausaya wannan bawan Allah. Yana murna ya gayyace mu, ba zan zo mu je mu ci abinci a gida. Ni ma da dan kwadayina na gina ci abinci a waje, na dan tafi wai tunani na zan dan ja abubuwa. Wallahi ba zan faɗi sunansa ba fa, amma ina gaya muku ni a kaina ya faru. Da muka je ya ce dan ai malam na san kana son tuwo, na ce a kware ku, ai ni kam tuwo shine number 1 ai. Da ya kawo mun tuwon nan, sai ga cokali. Na ce cokali kuma? Ni fa ba ƙauye ne, ni fa tuwon nan sharbatsa nake da hannu. Ya ce a wannan malam da cokali za ka ci shi. Kin san me ya faru? Billahi lazim, sai ya juye tuwon nan a faranti kamar koko. Ni kun san koko ko? Sai na ce ku nune kam. Haka ya juye shi a faranti, ya ce malam bari kunna masa fanka. Aka saki fanka, pau 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 pau. Ni dai ina jira da cokali na. In na latsa sai ga ya laƙawo. In na zan sa cokali sai ga ya yi fatawo. Ni ta zubewa abu nan. Daga ƙarshe ne ya ce kai, malam bari zai mu zuba masa biya mu gani. Ya danna masa biya. Ina ganin mutumin nan haka ya ta sharban wai tuwo da cokali kamar yana shan fate-fate. Ni dai Allah ya sani, na dai tsince ƴan naman haka. Na bi ta kan nama haka, sai dan sa cokali in kewayo da dan nama, sai dan kwasa haka da miya. Ina dan yin cokali ɗaya biyu da naga nama ya ƙare, na ce alhamdulillah. To ai gaskiya ne. Kuma yunwa nake ji. Har yau ina tuna wannan. yazo yana ta godiya ni dai gaskiya na kasa hakura nace yanzu wane ko kuma dan haka tuwon ku yake yace ah kware ku ai bata ta iya tuwo ai malam shi gani yake yi to ya burge ni to kan da jin hada shi bata tawatarsa wallahi da na so buga shi in ce kare kishiya to kun da rashin adalci kuma an gama bayani an faɗi gaskiya kun ce ah to yanzu ya za a yi da ita a kyale shi ta tuka masa tuwo kamar koko saboda Allah tuwo a zuwo shi a kwana a saka tuwo a kwanan sha da yawan ku haka wata kuma za ta zo ta yi abinci ta zabga magi wani so take ta burge miji ta zuba magi wani ya ce wallahi matarsa idan ta zo zuba masa magi a miya billahi azimu he ta cika tafin hannunta he ya yi tozo haka za ta zuba ta sa shi kuma tsabar rashin wayewa mai kwanta dan daddaka magin ma a waje ya zama gari ya bi miya haka take zuba shi in ya sha zafi zai narke kana zabga loma sai dai ka ji ka tafi da rabin magi a gefen nan gaba daya bakinka ku gyara ni wallahi irin wannan karatun ba na son ina yin sa ina fada a duniya saboda kamar ni ina ga toran asiri ne wallahi akwai matar da daidai da magi wallahi sai ka ji gudan magi bayani fa nake ba wai fa a gidana ne ake haka ba fa bayani ne nake muku yawwa kada wacce zai ce ba mamaki malamin da a gidansa ake masa in na zo gida a gidana ana ganin irin wannan karatu sai iyali ta ce dan Allah ka daina irin wannan bayani nace saboda me ba zan faɗi gaskiya ba to ai za a dauka a gidanka ne ake maka haka nace wani mara hankali ne zai ce a gidana ake ai ne kam kowa can gidana nan ba daya ne ai okay to lamba biyu ne ko uku ko hudu kafi duk wannan surutun na zan bari a gidana ai mu wannan ba daidai bane ai ni ba da wata da abin cayi kafi ai dole in sakata in wala in zuba kudi na in ga kudi na a ƙasa ran da ban bada kudin kirki ba ni ma ina baya baya sai ki ji ina gayyatar yara ina wane zo mana zo mu ci abinci in kin ga ina kiran yara to ni na san ce banan da na bayar su zo mu haɗu mu cinye da dadi ba dadi mu rufa kan wasi iyaye na mata ga Allah ku koyi abinci ki iya kunu ki iya zokorodo ki iya tsumi ki iya koko ki iya kunun aya wa ma adraka ma kunun aya Allahu akbar kunun aya Allah sarki wai me sunan kunun aya ne ka da bulatanci eh kunun aya je ko maza suna son kunun aya a gyara shi malama yayi kamar madara a gyara shi idan miji yana son suga a dan sa mai in ba mai shan suga bane a yi masa shi farin nan haka yana yellow 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 ga mai ko a sama abba malama ba magana in ya ci ya koshi sai a zo mai da shi a jug da dan kofuna haka a tsiyaya maka da dan sanyi haka in ka kurma sai ki dira ya koshi ke abu yayi dadi duk ku iya wannan kin iya tuwon saman bita kin iya tuwon alkama kin iya tuwon masara idan dawa miji yake sha'awa wani lokacin ki ce kawo ta a tuka maka idan wannan gero yake so shi ma kin iya babu abincin da baki iya ba kin iya dambu kin iya kuskus kin iya tuwon acca kin iya tuwon kaza duk nau'in tuwo kala kala duk kin iya shinkafa kin iya jalof kin iya fried rice kin iya fara da mai kin iya wanda ake a dafa shinkafa fara amma a sa mata mai gyada kiga ta fito wato tana kyalkyali kana diba tana abin nan majajjarmiya ita ma kin iya kala kala akwai mai ruwa ruwa akwai wanda ta kone iya miyar ce dan kadan sai biyan bukata kin iya miyar kifi kin iya miyar kayan ciki kin iya miyar ainihin wato a kawale miyar kafa saniya kin iya dafa naman kai idan an ka miki kafafun kaji ma duk kin iya dafa su wallahi aibu ne gare ki a zo gidanki a gaba ki iya abinci ba dan siyasan da zai fito neman kudura bai iya siyasa ba ya zaki bari a kai ki gidan miji baki iya abinci ba to abin da yake cutar ku kenan ku koyi abinci ku iya dan amallaki miji da abinci Allah ya ji kan mahaifi na Allah ya masa rahama miji in nan kumo za can gidanta idan in nan kumo ta taho hutu da tijo da in aka kawo mai abinci daga makota ko gidan yayansa sai mu ga baya iya ci in ya dan taba kadan sai wanke ni sai ta tagumi dai muka gane muka ce da tijo da abincin da ake bashi ba ya jin dadi yace gaskiya ne aini tunda in nan kuma ta tafi abinci ba na jin dadin sa da tayi sati da bi sai yace a dauko masa matarsa kin ga wannan ai riba ne a ce mijinki in kin tafi yana damuwa a dawo da ke saboda abincinki Allah ki kansu gaba daya amma in kika bi kin fita unguwa yana Allah kin fita bari ya je siyo abincin titi sai ki ya tsare sannan bari in ga muku alamar miji baya jin dadin abincinki kullun in yazo dawowa to yana dawowa ne da mai yana dawowa da leda a hannu wato wani abu da yake ba da damuwa yau yawanci yanzu a garuruka akwai ƴan mata suna soya awara ai an san awara ko mai mota fa mai gida mutum da babbar rigarsa da mutuncinsa ya dawo daga kasuwa wallahi sai ki ga yayi parking a bakin titi yana ce mai awara zuwa mun na 2,500 kinga wannan ba na sha'awa bane wannan ba na sha'awa bane idan yazo aka zuba mai awaran nan sai yazo ya zauna ke ga abincin kikin kawo wallahi ko budiya ba zai yi ba ya cika cikin sa da awaran nan in kin ci sa'a ya mutunta ki yace kawo mun shayi tunda shayi kam kin iya ai ruwan zafi ne ko ki ga namiji in mai hali ne sai yaje yace a bashi doya ki ga da daddare namiji ya sayo doya da kwai ya kawo gida to tuwansa ba abincin daransa ba baya jin dadin abincin ne yana miki yakana yana miki kara wani kuma daman naman kazansa zai ciwo yana zuwa sai ya shiga daki yana shiga sai ya ce mata dala zan shiga ban daki sai ya tura sakata kin ga ya zubar da ki ya ce za shi ban daki ashe kazarsa yake bajewa a tsakiyar daki sai ya cinye ta tas sai ya fita ya ce wallahi na dan manto wayata a mota sai ya fita da ledan da ya siyo kazan da kasusuwar ya jefa a shara sai ya dawo kin ka abinci shi ka alhamdulillah abokina ne ya gayyace ni mun ci abinci kuna ta daukan kaskanci ba ku sani ba ban ce kada a siyo muku kazan dare ba ina goyon baya kuma ban ce in miji ya ga abin sha'awa kar ya siyo ba ina goyon baya amma in ya zama kullum to ina tabbatar miki mai gidanki baya jin dadin abincinki ne haka kuke ko a wajen tsafta in kika ga mijinki yana yawan dauko motan mata yana dubawa a wayar sai na cika kin ga wannan wallahi tayi kyau wallahi adanta ya burge ni dan kwalinta ya burge ni yana nufin baki iya daura dan kwali ba yana nufin baki iya dressin saka kaya ba akwai mazaje masu yakana da baza cikin dabara zai gaya miki ko kije yana cewa da Allah wance irin wannan a tabbakwa ta kai nawa ya ganta ne a jikin wata tayi dinki design ke ku zuwa kike yi in an baki kudin dinki 20,000, 10,000, 15,000 sai kije ki nemi na 3,000 kije kawai a dinka miki haka kin kace kanki yaushe zaki sawa miji dinkin 3,000 ya ji dadi wacce da ta sa aka mata dinkin 20,000 tana tsayawa a gabansa kawai zai ga sai ya kalle ta ƙasa da sama ta dauki hankalinsa ke ku kin je kin boye kudinki kin zubar da mutuncinki ku yi haƙuri na san irin wani abubuwa ba san su kuke yi ba bari in bar maganar nan haka kawai eh gwandan ƙara wani abu bari in ƙara gaba to ai na ga tunda na fara magana ko kabara ɗaya ba yi ba saboda ana faɗan laifinku ba so kuke yi ba Allah shiryar da ku bada kam yan ƙananan yaran ma da nake da su yan mirin masu Allahu akbar kuma an kore su ban gasu ba kin san su wadannan akwai faɗan gaskiya ko uwarsu aka faɗi laifin ko uwarsu sai ku ga ta sun yi kabbara yan gaskiya da gaskiya sannan akwai a Qur'ani ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum Allah ya ce ba za ku iya daidaita tsakanin mata ba ko kun yi kwadayin haka daidaita soyayya ake nufi dole ne wani namiji ya ji ya fi son waccar ya ji ya fi son mero akan talatu ba mamaki ya ji ya fi son binta akan dodo. Me yake faruwa? Allahu alam. Wani lokacin mace ita take saya wa kanta soyayyar da miji yake mata. Tana da ladabi, yana ƙara soyayya. Tana da tsafta, yana ƙara soyayya. Tana da biyayya ga miji, yana ƙara soyayya. Ta iya abinci, yana ƙara soyayya. Tana girmama iyayensa, yana ƙara soyayya. Sannan tana matsuwa kusa da shi. Yana ganin tana kula da shi, yana ƙara soyayya. To kin ga macen da take da wannan sifofin, to dole mijin zai ji yana son ta sama da wannan. Watakila mai tsafta ce, mai kula da jikinta ne. Wacar kuma ga ta da yan aurota, kullum in yazo a turmuni haka, aka zai zo ya tarar da ita haka. Ta murkuɗa baki, kamar na agwagwa. Baya jin daɗin mu'amala, ya ji yana son ki. In an kawo mai abinci, baya iya ci. Da yayi magana sai a maida magana fada. Kun san akwai matar da hira ma bata iya ba. Ana hira, eh da ni kake ai, ni ma wannan cin mutuncin, wallahi ya ishe ni. Yace ke yanzu dan Allah ba a hira da ke. A cikin ku akwai wanda ko hira ba su iya ba. Kisa ina tausayin iyaye mata, ku titirke yara ƴan mata budurwa a gaban ku, ba ku iya koya musu zaman aure ba. Sai dai ku ci sai musu wayoyi masu tsada, ku ci sai musu atamfofi. Gasu yayan birni, gasu yayan manya, ana daukar su a mota, a kai su makaranta, an dauke su a mota, an kai su unguwa, an je gidan biki, suna rike da manya-manyan wayoyi, sun sa kaya masu tsada, sun yi kwalliya, gasu da kyan halitta, amma ba su da kyan zuciya. Uwarsu ba ta yi musu tarbiya ba. Kin kirke yaya ƴan mata dirka-dirka a gaban ki, ana ta kashe miliyoyin kuɗi, an tafi Dubai, an siyo gadaje, an tafi Turkey, an siyo kayan aure, an je Saudiya, an siyo duk an hada wa yarinya kayan aure 10 da 100. Amma kuma ba a ga koya mata yaya ake mu'amala da miji ba. Bata san in miji ya fushi ya ake masa ba. Bata san miji yana ya nuna kaza ya ake masa ba. Baki koya masa ba. Baki koya mata ya ake magana da miji ba. Ita ta dauka yanda ake magana da kawa, haka ake magana da miji ba, haka bane. Wallahi idan baku koya ƴaƴan ku wannan ba, za a yi ta kashe auren ku. Shi yasa zaka yi mamaki, sai ka ji an ce ta ai wani ya aure ƴar minista ai. Kai wani fa ƴar gidan gwamna ya aura, kai baban ta tsohon dan majalisa ne. Kai ai ɗan gidan wani babban malami ya aura. A ai kai ɗan gidan baba wani ɗan kasuwa ne. Baban ta ɗan kasuwa. Kai kaga kayan da aka mata. Kai kaga gidan da aka gina mata, an gama komai, an dauki hoto a duniya, an je an yi biki, an yanka cin, an yi fati, an yi duk yadda za a yi. Wata uku za ki ji ana raba su fada. Wata uku ya yi yawa za a raba su fada. Me yasa? Uwarta ta bata yar TikTok ce ita. A TikTok take koyan abu. Yar Facebook ne, yar WhatsApp ce, yar rawa ce. Aure ta mutuwa, ko yanzu din akwai kes din da aka kawo mini. Wani ya je ya aure yarinya bai sani ba, kawai ya ga wayarta a shehar TikTok ne, sai ta shiga ta cire hijabi, ta yi kwalliya, ta gyara kirjinta, ta dauka ta taka. Wallahi wallahi matar aure. Ya ganta ya ce subhanallah, ya ce yanzu wannan matata ne. Ya ganta sai na maza suna ta follower dinta, sai kinceki da wani ya ce very beautiful girl, very nice. Sai tura mata alamar love, matar aure. Kin ci amanar aure, kin cuci mijinki, kin shiga hakkinsa, ba ki da tsoron Allah. Kina da aure, kina shiga TikTok, kina rawa, kina cire hijabi, kina nuna ke farace, kina nuna ke mai kaza ne, kina nuna halittarki. Ke kadai ce mace mai halitta, ke kadai ce bara, an ce miki fari shi ne kyau. Ya za ki da yayanki in sun girma? Ba ku da haƙuri, ba ku da tunanin nauyin Allah a kanku da nauyin shari'a a kanku, ba dole auren ku ya mutu ba. Ko ƴar gidan waye, waye mijin da zai yadda matarsa tana tallata kanta a cikin TikTok, a cikin YouTube, a cikin kaza, a cikin kafofin yaɗa labaran nan. Tsiraicin da wasu mata suke yi, wallahi kamata a samu tsumagiya a zane su. Halinsu ba yi da kyau. Kuma wai tana da aure. Shikenan sai ki ji an ce ai wani ya sake wance. A gama zaginsa, a ci mutuncinsa, ba a tambayi me ye sama bi ba. Wallahi tallahi akwai matan da wayoyinsu yasa ake sakin su. Yayanta kuma yazo daure mata gindi, aikin banza, mun baka ya baka mutunta ta ba, ko shekara ba a yi da auren nan ba, ka takura wa yarinya, ka matsanta mata, ka yi mata kaza, ka yi mata kaza. Ba dole ba ya matsanta mata tunda kun ba shi ya mara tarbiya. Kun ga mata ku ji mu musulmi ne.
muna da addini duk soyayya da za a yi ba za a yi ta wuce gona da iri ta wuce shari'a ba kuma dole ki bi dokar Allah duk ado da kwalliya da wadata sai kin bi Allah ku zo ku ci sa iyayenku hawan jini an kashe miki kudi an je Dubai an je China an je Saudi an je Turkey an je kasa kaza an je kaza an siyo miki kayan aure daga yin aure aure ya mutu ki bar uwarki tana hawan jini ana zaginta kin zama bazawara wani mai mata biyu mai mata uku yazo tsoho sai ubanki yana neman ki dai ƙari da ke kin baro can ginin saurayi da kika aura mugun halinki yasa an kore ki bata san zuwa islamiya bata san jin wazi wani yace wallahi da tafi da ya kunna mutuwa sai tace kaga da Allah kashe da Allah wannan malaman masu tsananin addini dalla kashe ka duba ba ashe yar duniya yaje ya auro wai ba ai ne ni kam ni kuke zare min ido kam a'a in dai bayani sai ku rinka taimaka ku ce na'am kun san ana yi ai Allah ya baku ikon gyanawa da haka namiji zai iya jin yafi son wanci akan wanci amma a cikin zuciya kamar yanda idan kina da yaya uku hudu wata ila zaki je kin fi son wani akan wani saboda a yafi ladabi yafi biyayya yafi da kawai abin da nake son ce da ku a ƙarshe kowace mata ita take saiwa kanta soyayyar mijinta a gidan mijinta kwana ki kula da shi ki masa hidima wani yace yanzu ni abin da yake damuna a cikin mata na akwai wanda ta san kullun litinin da alhamis ina azumi dan haka idan ina gidanta ba sai na tashi ta da daddare na ce ta yi min abincin suhur yau alhamis ko yau litinin ba yace sai dai in ji ta karfe 3 tana buruntu a kitchen ta gama hada min abinci na kawai ta san irin nau'in abincin da nake so kawai sai dai in ji karfe 4 ana dan shafa kafa ta haka ana dan taba ni in da idan ya dan mu da ya dan bude ido sai a ce sai ai masa sai a mai agogo sai a haka ba za mu yi magana ba dan kar a takura mata sai a ce lokaci yayi don Allah ku duba wannan tsohuwar har da fashewa da dariya ku ne da tsohuwa ga ta yar hin wannan kamar za ta dubuna a to ai haka ake yi ai ai yafi kyauta da miji yace ina jin dadin sha'ani da ita yace ɗayar kuwa yace billahi alazim idan nazo ranar litinin zan yi azumi na rinka bugunta da daddare ta shi ki gani dora min abun sabo to zan tashi dai sai ya daka tashi haka zai yi ta bala'i in ya ci sa'a ta tashi masa biyar saura minti 10 ta je ta dozo wayyo na makara wallahi na makara a je a nemo masa taliyar indomie a kawo masa rabi a bushe rabi a kaza haka zai ci cikin sa ya kulle da safe wani lokacin ma haka zai hakura ya sha ruwa kawai wallahi tallahi iyayena mata akwai mazajen da sai dai ka tashi a ɗakin ka dora shayi da kanka ba za ka tashi ba ita ba ta tashi haka in an zo buɗe baki kin san mijinki yana azumi din litinin alhamis kawai wai sai ta tafi gidan biki mijinki yana litinin alhamis kuma a gida yake shan ruwa in mijinki yace zai sha ruwa a gidanki ai ya mutunta ki ai amma wai sai ki tafi gidan biki wai an gayyace ki biki mijinki ya dawo tun da asali yana jiran ki yana waya kina can kina jiran shinkafa da wake ko kina jiran jollof rice da za a dafa muku a gidan biki ta yamma ko mai kida yana kida bai gama kida ba kin bar mai gidanki yana zaman jira haka zai je ya tura yara su je su siyo masa awaran bakin titi ko a je a siyo mai dibino ko ya zo ya fita masallaci bai buɗe baki ba ki dawo kina kin dawo kina kula shi yake kula ki kin bashi da yunwa yaya za a yi ki zauna lafiya da mai gidanki ai duk ran da kika fita mai gidanki yana gidanki gidan biki ne asibiti ne taro ne sai ki ce a'a wallahi mai gida na zai dawo barin bazan koma akwai wasu mata masu kimma wallahi wata daliba ta zo ta same mu wata ran a makarantar mu ta asabar da ladi ta ce malam ni mai gida na ma'aikaci ne yawanci asabar da ladi baya nan yana gari kaza amma malam wani lokaci yana zuwa mun hutu ina neman makaranta ta yi min izini barai iya shigowa karfe 9 ba sai karfe 11 wani malami ya kama fada ba zai yi ba hajiya ba zai yi wani shekara kai kaga tunda ma ya barta tana zuwa makarantar ai a gode wa Allah me damuwar ki tace malam miji na in yazo ni ne matarsa kuma ya baro garin can shi kuma yana baccin safi idan na tashi tun karfe 9 zai tashi ya rasa wa zai kawo mai shayi wa zai kawo mai abinci dole namiji malam in ya tashi daga bacci yana buƙatar matarsa kusa da shi saboda dauko kaza dauke kaza mai da kaza gyara kaza goge kaza yi kaza tace kuma malam ya baro can garin aikin sa ya zo ya dan huta ni kuma na taho islamiya ina neman ku uzuri idan ya tashi kamar karfe 10 yake tashi in yayi breakfast zuwa 10 da rabi zan sa mai ruwan wanka sai wanka shi ma sha da yake fita sai mu fita tare da shi nace an baki izini a garin sa to sai ma kuwa nace haji ya yi sha biyu ma kika nema saura minti 30 a tashi ni sai in baki ba damuwa daman makarantar mun sa ki zo ne dan ki koyi ilimi ki kyautata wa mijinki mai amfanin islamiyyar da mace za ta zo ta cutar da mijinta nace an baki dama dan haka duk da aka ganta sha daya ta zo to mai gidanta ya zo hutu daga wani gari sai da ta gyara shi ta kula da shi ta yi masa komai abin da yake so ya fita a mota ita ma sai ta fita wai ana gane karatun nan ko ba a ganewa ne to Allah ya ganar da mu sannan kuma akwai abin da ba za a iya kama miji ba da shi dangane da adalci shine alaka ta auratayya alaka ta auratayya sha'awa yake ta da ita shi shari'ar musulunci bata ce dole idan miji ya shiga ɗakin wance yayi alakar aure da ita ke ma in yazo girkin ɗakin ki dole dole sai ya rike ba ga dalilai kamar haka na farko dai kowace mace ana so ta yi abin da za ta tayarwa da mijinta sha'awa in ta iya ya rage gare ki je ki koya to watakila wacce ta fi ki dabaru ta fi ki wayo ke idan mijinki ya zo da fada kike tariyarsa ko da fushi kike tariyarsa ko zai zo ma da kunwa ko zai zo cikin bacin rai ko yana zuwa kafin yayi bacci ma ke matsaloli kike ta kawo masa tare shi zai wani sha'awar ki da haka bacci zai taya ɗakin ki in ma kin bashi yayi bacci abu na biyu akwai yanayi watakila zai iya yi wa tsautsayi ya sa mijinki ya zo ya karbi girkin ki kin karbi girki kuma ya shigo bai da lafiya yana da tsananin mura kun san mura tana kace jikin namiji ta sa shi ta zubar da majina in ya sha maganin mura ya ta bacci da kirji tashi asuba kin ga wannan yana da uzuri ba za a ce tashi kaza kaza ba za a yi haka ba a'a ciwo yakan iya kama miji makara yakan iya makara yakan iya shiga wani yanayi dan haka ya danganta ga sha'awarsa da ragabarsa amma shi ma namiji shari'a bata ce yayi zalunci ya zama in yana ɗakin wacce yana alaka da ita wannan kuma in ta zo yana ƙaurace mata ba dan zai shiga hakinta zai cutar da ita to yaya mace za ta yi sai ta yi abin da ita kuma za ta sa wa mijinta sha'awa da karsashi kamar yadda waccan ita ma take yi amma kika zama mai fishi kika zama ba ki da ɗabi'a halinki baya da kyau ga shegen ƙazanta ɗakinki wari kamar an rufe jaba a ciki tsummo karanki yana ɗora kansa a filo ya ji kamar wata daddawa aka kulle sai dai ki jera ba ni hankici tsiyit yana zubar da yawo a gadanki a ƙazanta ya kashe ki hajiya toilet ɗinki baya ganuwa banɗakinki baya ganuwa kitchen ɗinki baya ganuwa duk wannan abubuwan sukan sa namiji ya tsani mace ya ji ta fita a ransa saboda ba ta da kulawa da haka kada ku kama namiji saboda wannan yace fa inna zalika la yamlikuhu baya iya mallakan wannan idan namiji zai yi tafiya fa in safara wa arada istishaba ihdahunna aqra'a bainahunna mala yace idan namiji yayi tafiya yana so ɗaya daga cikin matansa ta raka shi zai je aikin hajji yana so wata ta raka shi zai je umra yana so wata ta raka shi zai tafi ingila yana so wata ta raka shi zai je kasar kaza to sai yayi qura'a a tsakanin su yaya ake qura'a zai ce dudu taho kande zo mero ke ma zo yalwa ke ma zo ya hada su wuri guda ya ce to ina so zan yi tafiya kuma ina son zan dauki ɗaya a cikin ku mu tafi tsakani da Allah kowa za ta miƙe wuya ta ce ita take so sai ya rubuta qura'a sai sa tafiya guda ɗaya sai sa zaman gida guda uku a cikin takardu sai ya murƙushe takardun nan ya dunkule su ya haka ya karkada ya karkada ya karkada Allah ba da me rabo Allah ba da me rabo Allah ba da me rabo ya karkada ya karkada ya karkada ya karkada ko ba gane bane ba sai ya haka sai ya watsa sai ce kowa ta dauka kowa za ta sa hannu bismillah tana hudewa zaman gida sai kika ta juya haka bismillah ta bude zaman gida gida zaki zauna hajiya za a ci duma mai ke da bismillah ita ma zaman gida wacce kuma tana bude sai ta ga tafiya ta ci kuriya to yanzu anan kun ga yayi adalci kenan yanzu da wa zai tafi haji kawai ana gama wannan kuriya sai ya ce hajiya kawo passport dinki baki da passport zo ki shiga mota in kai ki ofishin immigration abu ga miki passport Allah ya ce miki ta aje ai mata ai mata dukkan sayayyar da za a yi tafiya su je aikin umra suna zagayawa suna dawafi suna labbaik allahumma labbaik ya kalle ta yace labbaik allahumma labbaik ita ma ta ce bai gida labbaik allahumma labbaik ba Allah ne ya bata ba Allah ne ya bata su gama dawafin su su koma su dan shiga shaguna su sayayya a Saudiya kai malama abun dadin ya isa ki ga mace da miji mace da mijinta a Saudiya labarin fa ba zan iya fadan sa ba ƙuri'ar ta ce ta bata yawwa an gama to baɗi ma zai sake tafiya ya za a yi wacce aka yi ƙuri'ar nan da ita sai a ce ke tashi ki shiga daki kin cire banki fita 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 saura uku su ma sai a yi musu haka a rubuta tafiya zaman gida ya ta kada Allah ba da mai rabo Allah ba da mai rabo Allah ba da mai rabo ina wadana gani sai a watsa duk wacce ta dauki tafiya sai a ce shirya mu tafi to haka zai yi ta yi in zai tafi duk inda zai je sai kura wanda Allah ya bata nasara shikenan yanzu idan miji yayi wannan za a yi fushi da shi yanzu za a hada wanda zai zo ya ce kawai ke kawo passport dinki ko kuma kuna kallon sai ya ce zan ci mutuncin ki kai magana wallahi yanzu za a fatanta da wannan a zalimin miji ne wannan macuci ne to shine aka ce aqra'a baina kunna yayi kura a tsakanin su fa ayyatuhunna kharaja samuha kharaja biha ma'ahu duk matar da rabanta ya fito tare da ita kar yayi jinkiri kawai ya wuce tare da ita a tafi Allah ya mana afuwa to wannan shine iya dan abin da zan yi muku bayani dangane da adalci a cikin zaman aure kun ga an taba can an taba can muna fatan mazan mu Allah ya ba su iko yi muku adalci ke kuma ki yi kokarin yaya zaki mallaki mijinki ba da zuwa gidan moka ko da wani abu ba a hidima ana mallakar miji da hidima ana mallakar miji da hakuri ana mallakar miji da iya abinci ana mallakar miji da sakin fuska da iya murmushi da dariya ana mallakar miji da gyaran jiki ana mallakar miji da gyara masa makwancinsa da gyara masa mazauninsa da kula masa da ƴaƴansa ana mallakar miji da idan yayi fushi sai ke kuma ki zo ki kokari ki kwantar mai da hankali ki zo ki nuna cewa dan Allah ni ko yau waye bata maka rai ko da shine bai da gaskiya ban yazo baki labari ya je yazo miki rai a bace shine bai tabbata rashin gaskiya ki ce kai an sai dai hakuri mutane ba su da kirki da kika ce mutane ba su da kirki kina rufin shine bai da kirkin ai amma kin ga baki nuna shi ba kai hakuri haka rayuwa take mai gida ba komai dan Allah ya wuce dina ga makata da hankalin ka Allah ka ci abinci ka samu kai baccin ka ga ruwan shayi ka sha me kake so in dafa maka ko fita ma za mu yi ne zo mu fita mu je wuri kaza ni raka ni ma wuri kaza ki dan dauke masa kewa to sai ki ga yana kin mai da shi kamar jariri a hannun ki rayuwa ta fi daɗi wallahi ko kuwa kabara ko kai kuwa kabara dai Allahu akbar Allah ka mai girma ne abinda na faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda na yi kuskure ko tantaba har ce ina neman afuwar Allah ta'ala wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.